أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سسرارم دكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanku da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na Fatin Rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma na yi aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta yi aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar 0703 6604455 ko kuma ta adireshin email na fatinrahma@yahoo.com da kuma shafin munafacin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Da yau dai muna asabar ne wato 30 ga watan Dhulhijja na shekara ta 1445 bajiran kayan halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 6 ga watan Yuli na shekara ta 2024 kuma kamar kowane lokaci aiwa muna tare da shehu malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalli MOON babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Barau da Kinan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu akan kula bismillah
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in amma ba'd uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci mutum da aljan domin bauta masa yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci mutane dan su bauta masa haka nan aljanu Allah ya halicce su dan su bauta masa dukkanin su bayin Allah ne kuma dukkanin su suna karkashin ikon Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma ya shimfida musu hukunce-hukunce kamar yadda ya shimfiɗa wa ɗan adam annabi sallallahu alaihi wa sallama an aiko shi zuwa ga dukkanin halittu gaba ɗaya daga ciki har da aljanu saboda haka saƙonsa saƙo ne wanda ya gama kowa da kowa da mutum da aljan alaƙar da take tsakanin ɗan adam da aljanu ta wuce alaƙa ta kasancewarsu kowannensu halitta ne daga cikin halittun Allah kuma kowannensu an neme shi da ya bauta wa Allah kamar yadda annabawa suka zo da wannan bautar kuma an haramta masa abubuwa da shari'a ta zo da su da haramcinsu an kuma dora masa taklifi kamar yadda yake kan dan adam Allah subhanahu wataala ya hore wa annabi Sulaiman aljanu da mutane har ma da tsuntsaye dukkaninsu suna karkashin ikonsa kuma dukkaninsu yana sarrafa su da ikon Allah kamar yadda yake bukata Allah subhanahu wataala yake cewa li Sulaiman ar-riha guduha shahr wa rawahuha shahr wa asalna lahu ayna al-qitr wa min al-jinn man ya'malu bayna ilayhi bi idhni rabbih wa man yazigh minhum an amrihi yuzighu min adhabis sa'ir يعملون له ما يشاء من تماثيل من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وبنجي سبحانه وتعالى يقول النبي سليمان إسكا ود تفير تتسافي ودن وتا قداني هكذا نتيمة ودن وتا قداني سنة الله يقوم سادا narkakkiyar tagulla mai gudana wasan na lahu ainihin ƙitur wa min aljin ne wani abu bai ne da ya bi izinin rabbi kuma akwai daga cikin aljanu wanda yake aiki a wajensa da umarnin ubangijinsa wa man yazigh minhum an amrihi yuzighu min adhabis sa'ir wanda duk wa man yazigh minhum an amrihi wanda duk ya kauce wa umarnin Allah subhanahu wataala ya kauce wa umarnin Allah Allah zai dandana masa azaba ta sa'ira Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa ya amaluna lahu ma yasha'u suna aikata masa wato annabi Sulaiman suna aikata masa abinda yake da bukata min mahariba na manyan gine-gine wata mathila da mutum-mutumi wajifalun kaljawab da kuma akusa manya-manya kamar tabkuna wa kudurin rasiyat da kafaffun tukwane Allah ya ce i'malu ala dawud shukra ya ku iyalan Annabi Dawud ku yi aikin da'a domin godiya ga Allah wa qalilun min ibadiy ash-shakur kadan ne daga cikin bayi na wanda suke godiya anan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya labarta mana yadda ya horewa annabi Sulaiman aljanun wadanda yake sa su aiki suna aikata masa duk abin da yake da bukata suna masa gine-gine suna su suna ibo masa arzikin da ke cikin ruwa yana aikin su duk inda ya ga dama a bayan kasa to wannan horewa ce da Allah subhanahu wataala yayi wa annabi Sulaiman alaihi salam dan ya zanto ɗaya daga cikin mu'ujizozin sa wanda su tabbatar da gaskiyar annabcin sa annabi Sulaiman yayi wannan addu'a inda ya roki Allah subhanahu wataala ya bashi mulkin da ba zai ba wani daga cikin bayinsa ba bayansa sai Allah subhanahu wataala ya hore masa mulkin mutum da aljan da tsuntsaye da dabbobi duka a wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah wani shedani ya bujuro masa yana kokarin ya bata masa sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya cike shi daga baya ya sake shi yake ga wasu habban su cewa ba dan addu'ar dan uwana Sulaiman da ta gabata ba rabbi gifirli wa habli mulkan la yabghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab lokacin da Sulaiman ya addu'a ya ce ya ubangiji na kai min kyautar wani mulki wanda bai dace da wani ba bayana domin kai ne mai yawan kyauta da bai ce ba dan wannan addu'ar ba da ta gabata da na daure muku wannan shedani a cikin dirkan masallaci kowa da safiya gani kowa ya zo ya gani shi to wanda take nuna cewa Allah subhanahu wataala yake banci annabi Sulaiman alaihi salam da wannan iko na ya sarrafa aljanu ya sa su su yi abin da yake bukata kuma ya bashi iko akan su kuma ya sanar da su yaya ya sanar da shi yaya duniyar aljanu take amma ba haka ba duniyar aljanu wata duniya ce koyayya ga dan adam shi dan adam a gurin aljani sananne ne aljani yana san dan adam tar ya san komai nashi yana ganin shi da ficin sa yana ganin mu'amalolin sa amma shi mutum baya ganin aljani bai san irin ya duniyar aljanu take ba yaya rayuwar su take in banda abinda wahayi ko abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya labarta shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna da shi da zuriyarsa da shi da jama'arsa suna ganin ku ta inda ba ku ganin su to suna ganin ku a yayin da ku ba ku ganin su to dan haka ya zanto ta'amulin dan adam da aljanu ta'amuli ne iri biyu na farko dai ta'amulin wani ne da shi ya san ka kai baka san shi ba ta'amuli ne na wanda ya san ka tar ya san ka sarai amma kai baka san shi ba ya san komai naka kai baka san komai nashi ba saboda haka kaga koda tsakanin mutum da mutum ne irin wannan mu'amala tana da wahala ya san ka ya san komai naka ya san shigin ficinka ya san tasowarka ya san me kake so me baka so ya san abinda kake shiryawa kai baka san komai dangane da shi ba to babu shakka mu'amalar ka da shi za ta yi wahala to bare ko mu'amalar mutum da aljan wanda halittarsu take mabambanta ba iri ɗaya ba don haka mu'amalar mutum da aljan mu'amala ce iri biyu akwai wacce take bujurowa take ba ta dindindin ba ce kuma ba ta wuce mu'amalar tambaya da ansa ba ko mu'amalar isar da saƙo ko mu'amalar yin nasiha ko wa'azi ko faɗakarwa ko tsoratarwa ko kwaɗaitarwa irin wannan wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wannan mu'amala da aljanu Allah subhanahu wataala ya labarta mana yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi karatu kuma karatun da ya yi ya isa ga aljanu وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي تولوا إلى قومهم منذرين الله جاء من تدلوك جن مكة بجرو مكة وسو جماعنا الجنو وإذا سكروا سكر جسوا أخرى لكرة القرآن يعني إذا أكا قم كراتو سكر قوما سنا ما سكر قدي دعا قمتا ننسو هكذا الله سبحانه وتعالى يقول أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به هذا هو قرشان سورة الله سبحانه وتعالى إمام الأبار يونير الجنود يهد سكي لك شك شنس إلى الأبي أنس تقول وأن مؤاملة تأسر ساقو تكرن تابس القرآن تستنبيا أباس أنسا وأن تاكسل شيء mu'amala ce wacce take arida wato wacce ta zo na wani dan lokaci kuma ta fi mu'amala wacce take mai dorewa ba ko take ta dindindin wanda an same ta tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da aljanu hakanan an same ta tsakanin wasu bayin Allah Allah ya karrama su da kuma waɗanda suke da aljanu waɗanda suke salihai daga cikin su kamar a ce wani daga cikin bayin Allah yana jikan ji sauti haka cikin dare wanda yake tada shi yayin sallah misali ko yana tafiya ya baci hanya ya ji sauti ana ga masa guri kaza ita ce hanya wanda duka zai iya kasancewa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce akan kan tambaya a rubuce ina gani na san tambayar aljanu ce saboda ina kula na fahimce da suke rubutu wato na fahimci irin wato abinan tafira alƙalaminsu idan suka yi rubutu to kaga wannan wani abu ne wanda yake mai bujurowa ba wani abu na mai dorewa na dindindin ba to wannan za ta iya kasancewa kuma ta kasance ma ga annabawa ta kasance ga bayin Allah na ƙwarai akwai kuma mu'amala da take wato ta dindindin mu'amala da suke da'ima ba mai yankewa ba kasance mu'amala ta mutumin da zai zauna a ce yana hira da su ko yaushe ko yakan bi ya yi musu tambayoyi akan wasu abubuwa su ba shi ansa ko yakan nemi taimakon su taimaka mishi da ire-iren wannan to wannan baya halatta a ce an same ta tsakanin mutum da aljan ya ce yana da wani aljani wanda suke hulɗa da shi yana masa tambayoyi yana ba shi ansa yana taimaka masa in ya nemi taimakonsa yana ba shi wasu sirrurruka yana gaya musu wasu abubuwa wanda suke na boye ko na nesa wanda duk baya halatta saboda mai na farko dai saboda kamar yadda muka ce abu na farko shine ta'amuli ne da wani wanda yake majhul ba a san shi ba baka san shi ba baka san komai dangane da shi ba amma shi ya san ka tar yana ganin ka ba ka ganin sa wanda koda mutum da mutum ne irin wannan mu'amalar ba mai yiwa ba ce bare kuma mutum mai halitta ta turbaya da kuma aljanna wanda yake mai halitta ta wuta sannan abu na biyu mu'amala ce kake yi da wanda ba za ka iya gane gaskiyarsa daga ƙaryarsa ba ka iya gane ma mu'mini ne ko kafiri ne ba ba ka iya sanin komai a kansa ba ba ɗan adam ba ne kamar ka wanda za ka gan shi kun yi sallah tare wanda za ka gan ɗabi'unsa da halayensa da ƴan uwansa ma za ka gan su za ka iya cewa wannan musulmi ne ɗan uwana mu'mini ne ko kuma ka gane cewa wanda mai gaskiya ne kuma da gaskiya ne aljan kana mu'amala da shi ba za ka iya sanin gaskiyarsa da ƙaryarsa ba kafircinsa da imaninsa kaga wannan mu'amala ce wadda ba za ta yiwu ba kuma ba ta halatta a samu irin wannan mu'amala tsakanin ku da shi ba abu na uku mu'amala ce da wanda ba za ka iya tabbatar da abin da yake faɗa maka ba kuma yawancin abin da zai rika faɗa maka abubuwa ne wanda suke gaibiya ce wato abubuwa ne da suke ɓoye fake a gare ka ba ganin su kake ba ba ganin su za ka yi ba sannan wasu abubuwa zanniyat tsammani ne shafat abin da zato ne ba ka da tabbacinsa irin su yake baka labari irin su yake gaya maka to kaga ka riga ɗaukar labarin da yake gaibi ne abu ne a ɓoye ba a sarari ba abu ne wanda yake nesa da kai ba kusa da kai ba abu ne wanda wataƙila ya wuce ko kuwa nan gaba zai zo bai zo ba ka riƙa mu'amala da wani wanda zai riƙa baka wannan labarin kuma mutumin nan baka san mu'mini ne kafiri ne salihi ne ba salihi ba ka sani ba to ko mutum ne ɗan uwanka zai zo da irin wanda ba za ka karɓa ba ya zo cikin khabar hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami muslim ya rawaito shi cikin muqaddimarsa haka nan Abu Dawud da cewa wasu malamai suna cewa mursali abinda yake cewa ya ishe mutum da faɗawa cikin laifi ya dinga ba da labarin abinda bai sani ba abu kulli ba sami ya dinga ba da labarin abinda duk aka gaya masa ya ji wato duk maganar da ya ji an gaya masa ya dinga dorar da ita yana ba da labarin ta to wanda ya ishe shi ya jefa cikin sako da laifi to saboda haka mu'amala da aljani ta wannan babin mu'amala ce ta wanda ba za ka iya tabbatar da labarin da yake baka ba sahihi ne ko ba sahihi bane ingantacce ne ko ba ingantacce bane kuma zai iya yaudararka wani lokaci ya gaya maka wata gaskiya guda ɗaya da za ta bayyana ta tabbata gare ka daga nan kuma ya gaya maka ƙarerayi ba iyaka in aka yi maka magana ka ce ai ya taɓa gaya maka kaza kuma ya tabbata wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lokacin da yake maganar kuhan bokaye da suke mu'amala da aljanu lokacin da aljanu suke zuwa satoji daga hirar raki ko tattaunawa ta mala'iku idan aka biyo su da wuta ta taurari wasu daga cikinsu su halaka wasu kuma su kai labari to abinda za su dan jiyo ko ya yake in suka zo suka kawo boka sai su kara masa da ƙarya 99 gaskiya ɗaya cikin 100 sauran kuma duk ƙarya-ƙare ne to daga nan kaga wannan gaskiyar guda ɗaya da suka jiyo kuma ta tabbata sai ta zama wata kwaba wata kariya ce ga ƙarerayin da za su riƙa yi da duk sanda aka yi magana ce to ba shine lokaci kaza ya gaya mana kaza ba ko mun gani to kaga shedanu za su iya aljani zai iya maka wannan ba tare da ka sani ba sannan abu na hudu shi shedani galibinsu ba mutanen kirki ba ne galibinsu shayatin ne marada masu taurin kai masu saban Allah marasa gaskiya marasa tausayi marasa tsoron Allah saboda mu'amala da waɗanda galibin su ba masu tsoron Allah ba ne kai kuma ba sanin su kai wani kai tantancewa wani abu ne wanda ba su yiwu ba sannan abu na biyar shi aljani bisa ɗabi'a sai yana gaba da ɗan adam saboda shaidani kamar yadda Allah yake cewa game da shaidan Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi umarni fa fasaqa an amri rabbi fa tattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimin badala Allah ce yanzu kwa riki iblis shi da zurriyarsa masoya ba ni ba wa hum lakum adu alhalin su bakiyan ku ne sauraka shaidanu bisa dabi'a makiya ne ga dan adam makiya ne ga dan adam Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qul ihbitu minha jami'an ba'dukum li ba'din adu wa sauku gaba daya sashin ku yana kiyaye da sashi wato mutane suna kiyaye da su shaidanu ko suna kiyaye da mutane saboda haka duniyar aljanu mafiya yawancin su makiya ne ga dan adam yayin da shi kuma dan adam ba haka yake ba dan adam bai ma ga aljanin ba bare har ya kulle kiyaye da shi bai ga wani abu da zai sa shi ya ji kiyayyarsa ba la iyaka dai kawai Allah ya gaya masa cewa tun lokacin da Allah ya halicci annabi Adam Iblis ya ki masa sujjada da shi ne uban aljanu duka Allah subhanahu wataala ya nuna masa Iblis ya ce inna hadha aduwwun laka wa li zawjik wannan makiyinka ne ya sanar da shi cewa makiyinsa ne daga lokacin ko bayan yayi masa wannan ya nuna masa wannan kiyayyar har sauko da shi bayan kasa Allah ya kuma gaya masa cewa to ba a rayuwar da za ku yi a bayan ƙasa za ku yi rayuwa ne da makiya wato ta kiyayya za ku ƙi su za su ƙi ku to kaga mu'amalar mutum da wasu makiya wanda bai san su ba wanda suke da wani iko a kansa da shi ba ya da shi a kansu kaga wannan mu'amala ce da bai kamata ta kasance ba sannan bayan haka abu na biyar wato mu'amala tsakanin mutum da aljani mu'amala ce wacce take aljani yana gina ta ne akan amfanin da zai samu daga shi mutum shi kuma ya buƙace shi da wani abu saboda haka zai yi masa buƙatar sa amma shi ma zai buƙata daga wajensa buƙatar da zai yi masa kuma buƙata ce ta kafirci ta shirka da Allah ta saban Allah ba buƙata ce ta wani abin da ke halattacci ba zai sa shi abin da ke saban Allah ne wani lokaci da tawili wani lokaci ma ba tawili wani lokaci zai sa shi wasu abubuwa da shi kuma zai riƙa ganin cewa ai kamar hakan ba komai bane ko ya sauki ko ya bude wata kofa da zai ba kansa uzuri to da haka har ya kai ga dukkan wani abin da wannan shedani zai umarce shi da shi zai yi ba tare da ya ji wani kaikai a cikin ransa ba to wannan ita ce mu'amala ta al-istimta da aljani zai ji yadda shi dadi dan shi kuma ya biya masa buƙatar sa ta kafircewa Allah ko ya shirka da Allah ko ya saban Allah sai sa ba za ta taba yiwa ba wanda yake mu'amala da aljanu ta irin haka su ga sa shi yana suna hana shi suna ba shi umarni suna dora shi akan wasu hanyoyi wai to suna yi masa abin da yake daidai ne ko da'a ne ga Allah sai dai abin da zai zama saban Allah sai dai abin da zai zama masa saban Allah ne ko shirka da Allah ko kafirci gaba daya mutum zai iya ma fita daga musulunci gaba daya ta hanyar yi musu biyayya ko yana sani ko baya sani. To shi yasa Allah subhanahu wataala da ya ba mu labarin lokacin da zai tara mutum da aljan gaba daya kuma yi wato hukunci tsakaninsu ya mashruhum jami'an. يا معشر الجن قد استكثرت من الإنس فقال أولياء من الجن ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا لوكشد الله زي تار متاني لألجنودك سياكو تارا الجنود قد استكثرت من الجن من الإنس كم بتد متاني ديوا كم بتد متاني ديوا سيستي يا أبنجي سوى الجنود سيستي يا أبنجي استمتع بعضنا ببعض أي من جيد جون مداديني أنا مموسى أبن دسك جدادي سوى سكيمانا suka yi mana abinda sun muka ji dadi. Shi yasa mala'iku lokacin da aka tsayar da su gaban Allah yake Allah yake tambaye su cewa waɗannan haula iyyakum kanu ya'budun waɗannan ku suke bauta subhanaka anta waliyuna min dunin ma kai ne majibincinmu ba su ba mu kai muka sani kai muke bautawa amma waɗannan kanu ya'budun al-jin suna bautawa al-jinni sarhum bihim mu'minun yawancinsu da aljanu suka yi imani. To sai a fake sai ce maka ruhani sai ka dauka wani mala'ika ne mala'iku su ce ba ruwanmu da su ba mu taba hada hanya da su ba ba aljanu suke bautawa kuma da aljanu suka yi imani saboda haka aljani zai hujjarar maka da abin da ke saban Allah ne kafirci ne shirka ne karbar wannan abun da aiwatar da shi bauta ce gare shi wannan aljani saboda haka kaga alaka irin wannan babu yadda za a yi musulunci ya halatta ta. Sannan kuma yayin da mutum ya rika samun abin da yake jin dadi daga aljanu wani fuska ta shirya ko ta bakwai cikin fuskokin da suke nuna haramcin irin wannan alaka yayin da mutum ya fara samun abin da yake so daga su waɗannan aljanu ya samu dukiya ko ya samu ɗaukaka ko ya samu ƙarfin iko da sawa da hanawa ko wani abu ne da zai kara masa wani matsayi a rayuwarsa ta duniya to yana da wahala kuma ya jawo ba ya fito domin su kenan sun sa masa da baibayi sun daure shi ta yadda ba zai iya jawo da baya ba. Shi yasa waɗanda suka kai wannan matakin na mu'amala da aljanu mataki ne wanda zai yi wahala sun kai wannan matsayi suna jin wannan daɗi a rayuwarsu kuma a ce sun watsar da duk wannan abin da suke ciki sun dawo kan tafarki madaidaici. Shi yasa wato mutumin duk da yake so ya kira da imaninsa to sai ya gujewa mu'amala da masu mu'amala da aljanu da sunan taimako ko sunan bokanci ko sihiri ko wani. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi tsananin ukuba ga wanda zai je ga ɗan duba ko da zai je ga boka. Ɗan duba shi ne wanda zai buga ƙasa ya ce ga arzikinka ko ga samunka ko ga rashinka ko ga sa'arka ko kuma ga rashin sa'arka ya ce zai yi lissafi da ƙasa don kuma ya samu ansar wani abu da ya shafi gaibu ya gaya maka wannan shi ne arraf. Kahin kuma shi ne boka wanda yake cewa yana ta'amuli da aljanu yana da ruhanai yana da masu ba shi labarai yana da waɗanda suke taimaka masa cikin duniyar aljanu ne shi ne alkahin shi ne boka. To Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo ɗan duba ko boka ya zo masa ya je masa ya yi masa tambaya a ce to ba za a karɓi sallarsa ba ta kwana 40 sallar kwana 40 kaga salloli biyar har sau 40 Allah subhanahu wataala ba zai karɓa ba dole sai ya yi sallar amma ba lada in ya yi ta ba lada sakamakon zuwa da ya yi wajen ɗan duba ya yi masa tambaya a nan ba a faɗi cewa ya gaskata shi ba don in ya gaskata shi kuma hukumar ta fi haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce man ata kahiran aw arrafa fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad wanda zai zo wajensa ya masa tambaya kuma ya gaskata abin da ya faɗa masa ya dauki abin da ya faɗa masa gaskiya ne ya yi aiki da shi Annabi ce ya kafirce abin da aka saukarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam me Allah ya saukarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan ya kafirce masa shi ne faɗar Allah subhanahu wataala qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ta ce wanda ke sama da wanda ke kasa ba wanda ya san gaibu sai Allah yanzu kai ka yadda wani gashi a gaban ka yana gaya maka cewa ya san abin da zai same ka nan gaba, ya san sa'ar ka ta nan gaba, ya san rashin ka nan gaba, ya san makiyanka da baka san su ba, shi zai maka bayanin su, ya san wanda ya cutar da kai, ya san wanda ya maka sata, wanda kuma duk gaibu ne wanda babu wanda ya san sai Allah, shi yanzu yana gaya maka ya sani kuma ka yadda da haka, to ka ƙaryata faɗar Allah da yake babu wanda ya san gaibu a sama ko a ƙasa sai shi. فقل إنما الغيب لله التي كتير غيبنا الله غيبنا الله حرطة أن باواد من ذن ننسى باوصى سنة غيب سيأبين الله سنة دسو شيكي كده يكي لو ده إلي من غيب سيأ سنة دسو سنة سسني وأما سنة دسو فذا سسني قل لا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب كتير تسكوكين الله بأبو الناس كيبا نرابع أزكي لقواتي وبايا حنونا kace kuma ban san gaibu ba haka Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa haka annabi Nuhu ya gaya wa mutanansa shi bai san gaibu ba kuma taskokin Allah ba a hannunsa suke ba haka nan Allah subhanahu wataala ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa qul la amliku lakum naf'an wala darran illa ma sha Allah wa law kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair wa ma massani as-su ka gaya musu cewa ban mallaka wa kaina amfani ban mallaka muku amfani ko cutarwa ba da a ce na san gaibu ta da rayawaita alkhairi wato da duk inda alkhairi yake ba zai kuskure min ba ba zan fada cikin abin da zan zo ina cewa ya da ba haka ne ba saboda haka shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sauran annaba da suka gabace shi da manzanni ba su san wani abu ba na gaibu sai wanda Allah ya sanar da su to kaga wani kuma wanda shi ba annabi ba manzo ba kowa ba yazo yana ce maka ya san gaibu ya san abin da yake goye kuma ka yadda ka bashi gaskatawarka da imaninka da yadda ka akan wannan to babu shakka wannan kafircewa abinda aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam a yau zamu ga da dama daga cikin musulmi da yawa daga cikin musulmi sun dauki wannan wata hanya ce ta samun biyan bukatar su ko harkar kasuwanci ko neman suna ko neman mulki don haka yan kasuwa suna mu'amala da irin wadannan bokaye matsafa waɗanda su ce za su yi musu hanyar da za kasuwancin su zai haɓaka ko kuma za su kare su daga asara ko wata buƙatar da suke nema a cikin harkokin su za su samu ta hanyar su wanda babu shakka imani ne da wanda Allah ce ya kafirce masa imani ne da wanda ya kafirce Allah da manzansa sihiri da bokanci kafirci ne duk wanda yake sihiri ko yake bokanci kafiri ne yadda da abin da yake kafircewa Allah ne da abin da ya saukarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka samun waɗannan a cikin al'umma yana ƙara jefa al'umma da cikin hali na fushin Ubangiji subhanahu wataala haka da ana samun wanda cikin ya masu neman mulki suna ganin cewa wato ainihin tsayuwar waɗannan ko tsayawar su gaban waɗannan mutane zai taimaka musu mu'amala da su zai taimaka musu wajen su samu mulki wajen su samu matsayi wajen su ci nasara a cikin gwagwarmaya da suke ta siyasa wajen su fi ƙarfin yan adawa da sauransu da sauransu babu shakka wannan kafirci ne ko duk wanda yake yin wannan to yayi bankwana da Allah yayi bankwana da manzansa yayi bankwana da alkur'ani yayi bankwana da dukkan abin da annabawa suka zo da shi na aqida sahihiya haka nan waɗanda suke mata masu mu'amala da bokaye wanda suke ganin cewa bokaye za su taimaka musu wajen su samu karbuwa ko su samu soyayyar mazajensu su sa ko su mallake mazajensu ma kamar yadda suke cewa su mallake mazajensu sai abinda suka faɗa ko kuma su fi ƙarfin wato kishiyoyinsu ko su kori ko kishiyoyinsu daga gidajen aurensu wanda duk suke wannan su sani cewa suna barin imaninsu ne suna jefa kansu cikin hadari kuma suna shiga cikin fushin Allah ne ko yaushe kuma babu ta yadda za a yi wanda zai bi wata hanya ba ta Allah ba ya yi nasara ko da a wani lokaci dan gangari zai ga cewa bukatarsa ta biya azatarsa to bukatarsa ba ta biya ba duk abinda zai je iske a gaba ko dai a nan duniya ko a lahira zai mantar da shi dukkan wata nasarar da ya yi tunanin cewa ya samu kuma zai yi nadama da damar da ba za ta amfane shi ba Allah ya tsare mu
to amin su malamin mala da ya saka alkhairi tunai mu tabarku ta zo daga wanda yake cewa malamin dan Allah idan zai yi sujjada kafin sai ya manta yayi sallama shin ya zai gyara wannan sallar
ruwan da ya manta zai yi kamli sai ya sallama ba tare da ya yi sai ba addu'a nan take
to sai wannan shugaban yake cewa malam menene ingancin sanya safa a kafar mace idan za ta yi sallah sannan kuma idan za ta fita ma haka
to sai kafa ya rike abinda ake so mace idan ta yi sallah ta sitir ta jikinta wasu da cewa harin kafarta duk da cewa rufe abinan diddige ba bai zama wajibi ba amma in ta rufe din to abu ne mai kyau amma za ta fita ta rufe dukkan inda ado yake a jikinta kafa galibi mata suka yi lalle a kafarsu saboda ta rufe kafafuwanta saboda wannan adan da yake jikinta wannan lallen da yake jikinta abu ne mai kyau zan ce wala yubina zinata wala yadribna bi arjulihinna li yu'lama ma yukhfina min zinatihinna kada mata su rika buga kafafuwansu suna sanye da mundaye a kafafuwansu na ado suna bugawa don a fahimci adan da suke goye da shi a cikin jikinsu saboda haka in ta rufe yana daga cikin sutura wanda za ta ƙara rufe duka wani abu da zai jawo hankalin wasu maza a kanta saboda haka babu laifi a cikin haka
to ne ke cewa malam shi kuma ya kasance tare da mahaifiyarsa da kuma ƴan uwansa wanda ba uba ɗaya suke ba amma kuma wata uba ɗaya suke amma ba mahaifiyarsa ɗaya ba yake cewa abubuwa da dama na rashin jituwa sun faru tsakaninsu har ta kai ga ita mahaifiyarta su ta yanke alaƙarta da su ta kuma umarce shi shi da yanke shi ma alaƙar ya daina yin musu magana ya ce ya kuma ta ce kuma ya daina kyautata musu to shi ne yake cewa malam idan ya yi abin a ɓoye kuma ta ce ba ta yafe masa ba idan ta ji labari ma za ta tsine masa shi ne ke tambayar malam ya halatta yi mata biyayya akan wannan ko kuma
duka wani mahaluki yana masa biyayya ne akan abin da yake da'a ce ga ubangiji ko babu saban Allah a ciki annabi yana cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq babu da'a ga wani mahaluki a saba wa mahalicci wannan guri yana cewa la ta'ata innama ta'atu fil ma'ruf ana yin da'a ne cikin abin da yake sananne a shari'a abin da shari'a ta yarda da shi ta san da shi anan ake yin da'a ga iyaye ko shugabanni ko wani babba amma duk abin da ya zama saban Allah ne to ba a yi wa mutum mahaluki da'a a kansa saboda haka baya halatta a yi wa uwa ko uba ko duka su biyun da'a a kan yanke zumunci don yanke zumunci saban Allah ne zumunci yana da girma a gurin Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokar Allah wanda kuke yi wa junanku mahaƙiya da shi idan Allah ya yi mun kaza dan Allah ya yi mun kaza wal arham kuma ku kiyaye abin da ya shafi zumunci wanda a kira'ar nasu baki ne ko kuma wal arhami wato ko kuma mahaƙiya da kuke yi da zumuncin da ke tsakaninku zumunci ya kai ka yi wa mutum mahaƙiya wani ka dubi yadda muke da kai karo ka dubi zangantakar mu wani ka yi kaza kaza ka yi ka taimaka mu to Allah subhanahu wataala ya nuna girman zumunci da yadda yake a gurinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lokacin da Allah subhanahu wataala ya gama halittarsa zumunci ya tsaya gaban Allah subhanahu wataala ce hadha maqamul a'idhu bika mimman yaqta'uni ko mimman yaqta'ur rahim ce ya ubangiji wannan tsayuwa ce ta wanda yake neman ka tsare shi daga wanda zai yanke zumuncinsa wato shi kansa zumuncin ya roki Allah subhanahu wataala cewa ya bashi kariya daga waɗanda za su rika yanke shi Allah subhanahu wataala ya ce na'am amma tarzaina an asila man wasalaka wa aqta'a man qata'ak amma tarzaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki yanzu ba kya so ba ka yarda ba in sadar da wanda ya sadar da ke in kuma datse wanda duk ya datse ki in katse duk wanda ya katse ki to yake cewa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta fa la saytu in tawallaytu an tusidu fil ardi wa tuqattu arhamakum shi tsammaninku in kuka juya baya ba za ku yi barna a bayan kasa ba kuma ku dinga yake zumuncinku wato in dai har za ku juya wa Allah da razansa baya to zai jefa ku cikin barna a cikin kasa da kuma yake zumunci saboda haka zumunci abu ne da ake son a sadar da shi zumunci da in wataka abu ne da Allah subhanahu wataala ya karfafa akan a sadar da shi alladhina yasiluna ma amara Allah bihi ayyusal wadanda suke yasiluna ma amara Allah bihi ayyusal suke isadar da abinda Allah ya umarni a sadar da shi suke ma'ana sadar da zumunci a tsakanin su sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisi sahihi Imam Bukhari ya rawaito Adabul Mufrad Ibn Hibban a cikin لتفس الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أحرى أن يعجل الله عقوبته في الدنيا هو أن يعجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم باب ونزل به da ya cancanta Allah subhanahu wa ta'ala ya gaggauta hukumarsa tun a nan duniya da tare da abin da kuma Allah ya jinkirtar wato ya tanada na azaba ranar gobe kiyama babu zulubin da ya cancanci haka kamar zalunci da kuma yanke zulunci wato da zalunci da yanke zulunci wani zulubi ne da Allah yake gaggauto da game wato yake gaggauto mai yin sa hukumar su tun a nan duniya tare da abin da kuma yake jiran sa a lahira shi ka ga ba karamin abu bane mutum ya yanke zumuncin sa ya guji yan uwansa ya kyamace su ya daina kula su in suna da neman wani abu na taimako ya daina taimaka musu ba karamin hatsari gare shi ba to kaga a ce uwa ko uba ko su dubin su ce da dan su ba zai yi zumunci da yan uwansa ba ya katsa zumuncin su da su kuma ya bi su a nan to ya bi su a cikin abin da ke halaka ne sun halaka kuma sun halakar da shi saboda haka ya ci gaba da yi musu da'a akan abin da yake shari'a ta yarda da shi ya ci gaba da kyautata musu ya ci gaba da yi musu mu'amala mai kyau amma kada ya kuskure yake zumuncin sa ko sun hana shi ziyarar dan uwansa kai yake ziyarar su in sun hana shi dubo marasa lafiya a cikin su ko taimaka ma wanda ya buƙaci taimako a cikin su kai saurara musu wajen ya saba musu anan ya saba musu ya so su ya gaya musu magana bai dadi cewa wannan umarni nasu ba wai ya ki guje shi bane amma wannan Allah yana saba da nasu Allah ne ya umarce shi da ya sadar da abin da ya umarce shi ya sadar da shi shine nazuminci
to sai wannan ita kuma take cewa matar aure ce ta yi suyi take suya da wani saurayi amma shi saurayin bai san tana da aure ba har aurenta ya mutu da ta yi mata saki biyu tana cikin iddar sai shi saurayin ya nemi aurenta a cikin iddar amma kuma lokacin da take iddar shi saurayin ya san to shin take tambaya yanzu ta gama iddar shin akwai aure tsakanin su ko kuwa babu saboda ta tuba ko ba ta san ta sake sabawa ubangiji
to abu da farko dai ta san sabo ne da farko abu biyu da suka faru da farko tana da miji ko tana soyayya da wani a waje wanda cin amanar miji ne da sabon Allah ne miji da mata amana ce tsakanin su wa sanna bikum mithaqan ghaliza ce amana ce da take tsakanin miji da mata miji ya rike matarsa da gaskiya mata ta yi wa miji ta biyayya da gaskiya Allah ce as-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaib hafizallah mutane da mata na kwarai masu da'a ne ga Allah kuma su kiyaye amanar mijin su ko da baya gidansa ko baya nan waɗannan su Allah ya yaba su ne ko mata na kwarai su ne salihai in matar da ba za ta rike amanar mijinta ba danganin ba bai san me take yi ba ko baya gari ko baya nan babu shakka wannan ta fita daga cikin mata salihai mata na kwarai kuma ta ci amana da Allah subhanahu wataala zai tambaye ta akan wannan matukar ba ta tuba ba ta nemi yafiya da gafara daga wajen ubangiji sannan abu na biyu yin maganar soyayya bayan ya mutu mijinta ya saki ta mijinta ya mata saki biyu saki ne wanda yake da kome idan mace mijinta ya sake ta akwai yiwuwar ta sake koma masa in ya dawo da ita to tana nan a matarsa ba igiyar aurensu ba za ta yanke ba sai ta gama idda mijin ya yi wa matarsa saki daya tana nan a matarsa har sai lokacin da ta gama idda dan shi yasa da za ta mutu da zai mutu a wannan lokacin za ta gaji shi da za ta mutu zai gaji ta saboda matarsa ce haka nan saki biyu idan ya mata saki biyu ba ta gama idda ba tana nan a matarsa inda za ta mutu a lokacin zai gaje ta ko shi ya mutu za ta gaje shi don matarsa ce haka Allah ya kirawo mijin da ya saki matarsa saki wanda yake da kome ba ba'i ne ba ya kirawo shi mijinta ya ce wa bu'ulatuhunna haqqu bi raddihinna fi dhalika idza aradu islaha ya kirawo su bu'ula ba'al shi ne mijin mata na aure saboda so, an yi saki amma Allah yake cewa mazajen su ma'ana wanda suke auren su su suka fi cancanta su dawo da su in sun buƙaci in aradu islaha in sun so gyara to kaga anan baya halatta ga matar da mijinta ya mata saki raji wato wanda yake akwai kome a nemi aurenta tana idda sawa'un ta hanyar bayyana neman auren ko ta hanyar alkunya ko ta hanyar alkunya ba a yadda da tasrih ba ba ta yadda da kinaya idan saki ne wanda yake ba'idi wato saki ne wanda babu gobe kamar saki uku misali ko kuma saki a kotu saki a kotu saki ne ba'idi ko sakin da aka samu aibi tare da shi ko da ita aka raba auren saki ne ba'idi to wani saki babu gobe a cikin sa to babu gobe a cikin sa to wannan an haramta mutum ya nemi auren matar da take idda da wannan sakin da babu gobe lokacin da take iddanta ta hanyar bayyana mata neman aure amma an yadda da jurwaye da kamar wanka an yadda da hannunka mai sanda ba tare da ya fito ya karar ya nuna mata yana son ta da aure ba zai iya cewa ni ma ina zan ina ta son in samu mata kamar ki din nan mai hali na kware ko ya ce kai amma bai dace irin ki a ce mijinki ya sake ki ba irin yadda kike da hali na kwari wani abu ne wanda zai nuna shi ma yana da wato muradinta inda za ta gaba idda ta yadda ta aure shi amma bai fito karar ya nuna mata aurenta yake so wannan baya halatta shi ne abinda Allah ya ce la junaha alaikum fi ma aradtum bihi min khidmatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله حتى يبلغ الكتاب أجله كالشان إدة كدكو فينا أنيما أولم كدسو حسي واتو أي إدة تاتك وأدنتا واتو فرلين إدة ياتك وأدنسا سننكو كيل داما كفتوكو فينا كنا نيما سلاويتو كاكا أنا إتا أساكي بيأكي kaga tana nan a matarsa amma kuma suna maganar aure kaga matar aure ce kuma saki ake maganar aure kaga nan ma laifi ne da can tana gidan auren kafin saki suna maganar aure an saki ta saki wanda yake ba a raji'i kuma suna maganar aure to in haka ta faru baya hana in ta gama idda an aure auren sai zama ingantacce auren sai ingantacce ne sai dai wancan laifin kuma yana nan a matsayin laifi su da buƙatar su ne gafarar Allah su ne mutu ba Allah amma wannan ba zai bata musu aure ba saboda an yi auren a lokacin da ta riga ta gama idda ta ba tana cikin idda ta ba sannan kuma sihhatul khidba ba sharadi bane na aure a ce aure ba zai zama sahihi ba sai in neman sa ma sahihi ne wannan babu ba sharadi bane saboda za su iya yin aure kuma auren su ya inganta in an yi musu aure a haka mutakar ta gama idda amma wancan laifi kuma laifi ne da ya kamata kare mai afiyar Allah akan sa
to sai wannan ita kuma take cewa malami tana yin sana'o'i kala-kala to wani lokacin sai mutane su ce suna son wani abin da ba ta da shi to sai da ce musu sai sun ba da deposit ɗin kuɗi domin gudun kar ta siyo kuma su zo su ba su siye shi take tambayar to ya halatta idan sun ba da wannan deposit ɗin wajen ɗauko kayan ita kuma ta je siya wato tunda ta gaya musu cewa ba ta da su ta yi amfani da kuɗin wajen siya
to duka abin da take faɗa bai halatta ba bai halatta karɓi kuɗin su ba bayan ba ta da kaya ko da ba da su za ta so kuɗin ba domin ba halatta ka yi ciniki da mutum ka sayar masa da abu ba ka da shi ka yi ciniki da mutum ka sayar masa abu alhalin ba ka da shi sai daga baya ka siyo ka ba shi wannan ba halatta abin da baya ƙarƙashin mallakinka baya mallakinka ko baya ƙarƙashin ikonka ko da mallakinka ne ko da kai ka mallake shi amma baya ƙarƙashin ikonka misali ka sayi abu amma bai zo hannu ba ta yi zo hannu ta yi bace ta yi a sace ta yi a cuce ka to wannan ba ka da ikonka sai da shi kana sai da abin da ya shigo hannunka ne ko wanda ka mallaka kuma kake da iko a kansa to kaga kin ga wannan kina ciniki da su kaza muke so nawa ake sayarwa za ku samu a kaza amma za ku ba da deposit kaga ciniki ne ake ba ku yi ciniki ba su ba ku deposit ba akwai bai'ul urbun ko urban ko al'arabun ko arbun da ana faɗa shi ne cinikin deposit to wani kayanka ne da wani ya gani yake so sai ya yi ciniki da kai a kan ya saya sai ka ce to kawo deposit in ba zai ke so ya ɗau kayansa ba kawo zafazin daga baya in ka zo ka dauka yanka ka kaya ne ka mallake shi kana da shi wani ne yanzu zai zo ya saya ka sayar masa amma bai biya ka bai baka wani bangare na kudin ka anan ana iya karbar deposit a kayan da abin da yake an riga an mallake shi malamai suna sabani ne akan zai iya cewa deposit ne in na biya shi kenan ka lissafa wannan cikin kudin kayan sai kaya 10,000 ya bada 2,000 kaga ciko zai yi 8,000 sai to in na ciko shi kenan 8,000 zan ciko wannan babu wani sabani akai ko kuma a'a zan baka wani abu ka rike in na nemi ta yadda cinikin daga baya to wannan abin ya zama naka sakamakon bata maka lokaci da rai domin yayin da mutum ya sayi abu a gurinka to bai ya zama shi ne haƙu da wannan abin wani da zai zo ya ƙara kuɗi a kai ba halatta ka sayi masa ka riga ka sayi ma wani to iya zama ka sayi masa farashi 10,000 bai zo ya karɓa ba wani zo ya saya 11,000 ka ce an riga an saya wani ya zo saya 12,000 ka ce an saya sai daga baya ya zo ce maka na fasa waɗancan kuma su riga sun tafi su kaga cutar da kai to sai wasu daga cikin malamai wasu da jumhurin malamai Imam Malik, Imam Ibn Ahmad, Imam Shafi'i duk sun hadda cewa ana iya baiwa rubu ka ba da wani abu wanda zai zama kafin alƙalami ko dai idan ka fasa saya wannan abun ba za a dawo maka da shi ba ya zama da kamar ya zama fansa ne na bata mutum lokaci da kai da sauransu wannan ya halatta amma anan duk za ka ga cewa kayan da aka sayar kayan da aka mallake shi aka karɓi da fasu da kansa amma ba kayan da ba ka da shi ba na ka ba kai ba sai ka je kasuwa kana iya zuwa a ce an daina sayar da wannan order da kai an daina sabunta ko kudinta ya karu ko wani abu irin wannan ko ta zo sabanin yadda kake zato duk wanda zai iya jefa garabi tsakaninka da mene wanda kai ciki da shi saboda ka baya halatta ka karba wanda ta bangaren karban ba kenan ballantana kuma ka karba har ka sa su cikin kudin zaka je kai sayayyar ka kawo mutum duka biyu bai halatta ba
sai wannan mai tabbaci shi muke cewa malam ya ri cewa akwai hadisin da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya je aikin haji da dukiya ta haramu yana cewa labbaik allahumma labbaik malaiku za su ce masa la labbaik wala sa'daik fa inna zaduka haramu to shine yake cewa sannan kuma ya ji cewar hajjin wanda ya aikin haji da dukiya ta haramu karbabbiya ce saboda hukuncin hajjin sa daban sannan kuma hukuncin dukiyar sa ta haramu daban shine yake neman karin bayani kan wannan
hadisin da ya kawo hadisin tabarani wani ya fitar da shi a cikin mujab al-awsat amma hadisi ne bai inganta ba hadisi ne mai rauni wasu mace raunin sa rauni ne mai tsanani to haka hadisi ne bai inganta ba wanda yake cewa idan alhaji abin da ya yi guziri da shi abin da ya kashe nafakarsa ta zama halal ce abin hawansa halal ne zaɗinsa halal ne idan ya dora kafarsa akan likafar abin hawansa ya ce labbaik allahumma labbaik sai Allah sai mala'iku Allah ya sa mala'ika yi shaida bayan masa da ansa ya ce labbaik wa sa'daik hajjuka mabrur idan kuma ya zama abin hawansa da guzurinsa da abin da zai kashe a cikin wani aiki haji na haram ne da zarar ya dora kafarsa akan likafar abin hawansa ya ce labbaika sai mala'ika ce la labbaika wala sa'daik kuma hajjin ka ba ta ciya ce to wani hadisi ne wanda yake daifin jiddan ma a gurin wasu sai mai rauni ne kwarai da gaske bai inganta ba yawanci malamai sun tafi akan cewa mutumin da ya hajji da kudin da yake ba na halal ba ya kwaci kudin wani ya je ya hajji da shi ko ya yi damfara ya samu kudi ya hajji da wannan kudin da yake ba halal ba ko ya sayi da giya ko ya sayi da cire ba ya je da wannan kudin riba ya je ya hajji to suna cewa hajjinsa sahihi ya ce sannan laifinsa kuma yana laifinsa yana da wasu kuma suka ce yana da hajji amma ba shi da lada wasu suka ce yana da hajji sahihiya kuma za ta sauke masa faralin haji inda a ce bai taba haji ba in yayi wannan hajjin ta sauke masa faralin hajjin da aka dora masa ta musulunci amma ko ba shi da ba shi da lada a cikin hajjin da yayi, wanda ladan da ake bayarwa shi ba zai samu ba, amma kuma hajjin sa sahihiya ce. Wasu ba da mai sun faɗi, wasu ko ce har yana da lada kuma yana da hukumar wancan laifi da yayi, wancan laifi da yana da hukumar sa, shi kuma hajjin sa ingantacce ne kuma yana da hajjin sa. Saboda haka suna cewa jihata ne mufakka, duk da cewa hajji ya kunshi yana buƙatar dukiya a yi shi, kuma yana buƙatar dukiya, amma ita dukiyar ba ita ce sharadi ba, don yana iya samun dukiya ta wani wanda ya ba da dukiyar shi bai mallake ta ba, kuma sannan ya je ya hajji, amma hajjinsa ta yi. Misali kamar mutumin da zai sallah ne a gidan da aka da ya kwata, ya je ya salla a gurin da yake duk na kwace ne ba nashi ba ne, sallarsa ta yi, amma kuma amfani da abin da ba nashi ba, laifin amfani da abin da ba nashi ba yana nan, kuma mutum ya kwaci riga ne ya saka ya salla da ita. Sitir ce jiki sharadi ne, amma ba ce sai da sitirar da take taka ba ta halal, amma dai a cika sitir ce jiki sai sitir jiki, amma da rigar da ba tashi ba ta kwace ce, to laifinsa na kwace yana nan, sannan kuma sallarsa ita kuma sahihiya tana nan, ya cika sharuɗanta ya cika rukunanta shikenan sallarsa ta yi. Haka ne ita ma hajji, wannan shi ne ra'ayin jumhurin malamai, har ma akwai ruwaya daga Imam Ahmad da cewa mashhurin mazhab din su cewa shi hajji ba ta yi ba, amma dai mashhurin magana ta malamai Imam Malik, Imam Shafi'i, Abu Hanifa da su tafi akan ingancin wannan hajji.
Tuma da Allah ya saka da alheri masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan kaka karshen shirin a wannan rana, sai dai kuma za ku yi kuma da naku sabon tambayoyin ta yi aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp a kan lambar waya 0703-36-0415 ko kuma cikin adireshin email na fatirrahma@yahoo.com da kuma shafin fatirrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Jabar da shi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sanumar Jalim OON, babban malami a tsangarin nazarin shari'a da adabin musulunci ta Jami'ar Bahar da ke nan Kano, wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin naku da kuke aikowa da dukkan waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin. Anas Ajar Hassan da na kasance tare da ku ne ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.